نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا ما هلرتا وانما كلاتي من ياد قنانا مزاد ماتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندى liman da kuma Dr. Ibrahim Dasina suka gabatar kuma suka fara bude magana su da shi, wato godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara sake saduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan rana ta Alhamis, yau muna 1 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2023. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tattara mu da rabu da lafiyar mu a cikin wannan masallaci mai albarka, domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan mai albarka. Ba karaman ni'ima bace Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jinkirta wa bawansa na wani ɗan lokaci domin ya ƙara wani abu na biyayya gare shi da bauta masa, da kuma samu damar tuba daga abin da ya yi na laifuffuka. Wani ni'ima ce da babu wanda zai iya yi maka irinta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Koyaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka lokaci a rayuwarka, ya baka dama a cikin wannan lokacin kari bace shi wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala da masa da'a, kari bace wannan lokacin wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da neman afuwarsa da yafiyarsa akan abubuwan da kai. Abu shakka wannan gagarumin ni'ima ce da babu irinta. Haka muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala godiya mara iyaka da ya bar mu da ranmu da lafiyar mu har muka ƙara ganin wannan wata mai albarka. Muka zanto ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan wata, su yi azumi, su sauran ibadu da suke cikin wannan wata masu girma. Kamar yadda koyaushe malamai suke faɗa, shi ne wannan wata wata ne na Alƙur'ani, wata ne da yake da alaƙa da Alƙur'ani, alaƙa ƙarfa tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara saukar da shi wannan Alqur'ani. Kamar yadda aka sani, an fara saukar da shi a dubule a jumlace, kamar yadda ya zo cikin asar na Abdullahi dan Abbas a Baitul Izza a sama ta farko a daren Lailatul Qadri. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci haka, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa inna anzalnahu fi lailatul mubaraka. Allah ya fara saukar da Alqur'ani a dunkule a tattare jumlatan wahida a cikin Baitul Izza a sama ta farko, daga nan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya fara saukar da ayoyinsa 5 na farko a cikin wannan wata na Ramadan, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautar Allah a gharu Hira. Allah ya saukar masa da ayoyin farko, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tun daga wannan lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da saukar da Alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a munasabobi daban-daban, kowace munasaba gurgurdan buƙatar da ake da ita, domin Allah subhanahu wataala ya dasa wannan Alqur'ani a zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma su samu damar aiki da abinda Allah yake saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama na ayoyin Alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance alaƙarsa da Alqur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfin gaske, saboda zamantowarsa wata da Allah ya fara saukar masa da Alqur'ani a ciki, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يزن تودك وتكون وتدزيزو irin wannan na Ramadan Jibril yana saukowa kamar yadda yazo cikin hadisin Fatima radiyallahu ta'ala anha yana saukowa yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bita alqur'ani suna bitar alqur'ani tare da shi har ya zanto shekarar ta karshe wanda daga ita Allah ya karbi ransa Ramadan da yayi na karshe a rayuwarsa Jibril yazo masa sau biyu a wannan shekarar domin su bitar alqur'ani hakanan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar ta zamo da alqur'ani alaƙa ce mai ƙarfi musamman abin da ya shafi qiyamul layl tsayuwar dare a cikin wannan wata da bai kice man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda haka mutum zai samu gafara har rubi biyu na zunubansa a cikin wannan wata yayin da ya qiyamul layl a cikin wannan wata da karanta alqur'ani da tsayuwa da hana ido bacci Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa haka nan idan ya yi dace ya samu tsayuwar dare a lailatul qadri daren lailatul qadri nan ma za a sake masa wannan gafara haka duk wanda ya samu waɗannan damammaki guda biyu babu shakka wanda ya ci ribar da babu kamarta ya samu gafara irin wannan har sau biyu a wata ɗaya to haka sahabbai suka dage wajen qiyamul layl har lokacin da sayyidina Umar a lokacin halifancinsa ya tattara su a bayan Ubay ibn Ka'ab da Tamim ad-Dari suka ci gaba da jin su sallar tarawih to haka nan za mu ga magabata na kwarai duka haka suka kasance alaƙatar alƙur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfi kwarai da gaske suna barin duk wani abu nasu idan wannan wata ya zo su rungumi alƙur'ani wajen karanta shi da tilawarsa da nazari a cikinsa da tintintini a cikin ma'anarsa da kuma tsayuwar dare da karanta shi mun ji cewa Imamu Malik ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله نكد يبدأ الله سبحانه وتعالى يسامى أو نرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دي يبدأ إبادة رأي وسد كتشو كم وجن كمان تدى الأمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ذنتو إذا موت الرمضان يزو سي أجي أبن بيشا في حديثي سيدان رمو القرآن يا ما قولت شو قو دكسورا ألو الإلمي ya rungumi alqur'ani ita tilawarsa ba don kuma ba saboda irin wannan karfar alaƙar da take tsakanin alqur'ani da wannan wata mai albarka na ramadan Abdurrazzaq Sana'ani ya ke ce mana Sufyan al-Thawri malamin sa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ya kasance idan ramadan ya zo taraka jami'al ibada ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف زي بردك وننو إلى عبادة يقوم يرمو القرآن كدي يتكرى تنسى وتقبع لي زي بارد لوك تنسى لدامر ديك دي إيتا وجن كرنت القرآن دتن تنتني أتكنسى يكي تشوى ياجي مال منسى ويمال منسى زبيت ابن الحارث ابن عبد الكريم الياني الكوفي الى cikin malaman sa yace ya kasance idan ramadan yazo ahdara al masahif sannan wa ahdara jami' ashabihi ilayhi sai ya sa kawo masa qur'anai tattara qur'anai sannan kuma yace duka almajiran su tattaru kowa ya dauki alqur'ani ayi ta bita ayi ta karatu wannan shi yake nuna maka yadda wannan wata da alaƙa ta da alƙur'ani take da ƙarfi a gurin magabata suna barin duk wani abu nasu komai muhimmancinsa su rungumi alƙur'ani ba don kuma saboda abubuwan da alƙur'ani ya ƙunsa na wa'azi da jan hankali da tunatarwa baya ga ayoyi masu ban mamaki da suke cike da shi da yake cike da su, har ma wasu daga cikin magabata suna mamakin a ce mutum yana da Qur'ani a kansa, ya hadace Al-Qur'ani amma yake da lokacin bacci, maimakon ya tsaya ya ba da lokacinsa wajen karanta Al-Qur'ani nan da tintintini cikin ayoyinsa, amma ya koma ya buge da bacci. Wahayb ibn al-Ward, ɗaya daga cikin malamanmu na hadisi, yake cewa an tambayi wani mutum makarancin Al-Qur'ani cewa me yasa kake da karancin bacci, wato baka cika bacci ba, sai yake cewa inna aja'ib al-Qur'ani atarna nawmi, yake cewa ai abubuwan ban mamaki da suke kunshe cikin Al-Qur'ani su suka tafiyar min da bacci na. Ma'ana abinda yake karantawa yake gani yake fahimta na Al-Qur'ani ba su ba shi damar yin bacci ba, saboda kullum yana tare da shi. Ahmad ibn Abi al-Hawari, ɗaya daga cikin magabata ne, yake cewa yakan karanta Al-Qur'ani sannan ya nazari cikin ayoyin Al-Qur'ani ɗaya bayan ɗaya, sai an hankalinsa ya ɗi mauci, ya riƙa mamakin mahaddata Al-Qur'ani ta yaya suke iya yin jin daɗin bacci, ta yaya wani abu na duniya yake iya shagaltar da su alhalin suna karanta maganar Allah, suna karanta Al-Qur'ani. Yake cewa wallahi da sun fahimci abinda suke karantawa na Al-Qur'ani, na ayoyin Al-Qur'ani, suka fahimce shi haƙiƙanin fahimtarsa, suka fahimci haƙƙinsa, suka kuma karanta, suka ji daɗin karatunsa, suka ji daɗin tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala wajen ganawa da shi, ya ce la zahaba anhumun nawm farahan bima ruziqu, da sun daina bacci saboda farin cikin abinda aka azurta su da shi na haddar Al-Qur'ani. Haka Al-Qur'ani abu ne wanda duk wani bayanin da mutum zai yi sai dai ya ɗan yi abinda ya yi, ya ɗan shafi kan bayanin ya wuce, amma bayani ne wanda yake da tsawo. Muna yi wa Allah godiya da ya sanya wannan ƙasa tamu, musulmi na wannan ƙasa alaƙar su da Al-Qur'ani take da ƙarfi matuƙa da gaske, musamman a cikin wannan wata, sai da za ka ga an tattara komai an aje, an ba mu wannan harkar Al-Qur'ani ɗin mahimmanci. Duk malamai sun rufe duk littattafan da suke karantarwa, kowa ya ɗauko Al-Qur'ani an buɗe ana karantawa mutane ana musu bayaninsa. Wannan abu ne mai asali, mai tushe, kuma haka ya dace ƙarfafa alaƙar mutane da Al-Qur'ani fiye da yadda suke a kowane lokaci cikin wannan wata, saboda ƙarfar alaƙar da Al-Qur'ani yake da ita da wannan wata. Daga ka yi wa Allah godiya idan har ka samu kanka cikin waɗanda suke sha'awar halartar guralen da ake karanta Al-Qur'ani, ake mudarasarsa, ake bitar ayoyinsa da ma'anoninsa. Ka yi wa Allah godiya idan ka tsinci kanka cikin masu sha'awar irin wannan, babu shakka ba ƙaramar baiwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka ba. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan baiwa da ya mana, muna kuma roƙonsa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ga maganganunsa, ya ba mu ikon fahimtar su kamar yadda ya dace, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta mu fahimta. Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana jagora zuwa ga rahmarsa, zuwa ga gidan aljanna. Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana mai ceto ranar gobe kiyama. Laifuffuka da muka yi ko da za mu yi Allah ya yafe mana, sukura-kurai da gazawa da za mu yi Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa ya yafe mana. Tuntuɓan baki ko tuntuɓan harshe ko na fahimta, Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa a kanta. Sannan muna ƙara yi wa Allah godiya mara iyaka baya ga abinda aka riga aka aiwatar a wannan ƙasa na zaɓuɓɓuka, tun daga zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har zuwa zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jiha. Aka yi aka gama lafiya ba tare da an ga tarnaƙi da tashin hankalin da ake tsammani ba. Wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce Ubangiji yi wa wannan ƙasa ta ci gaba da zama lafiya, ta ci gaba da dorewa a matsayin ƙasa guda ɗaya dunƙulalliya. Babu shakka musulmi a ko'ina sun yi ta'addu'a ganin irin yadda abubuwa suka taso da zafi, musamman a wasu ɓangarori an yi zaton abin zai yi tsanani fiye da yadda aka yi aka gama. To kuma Allah da rahamarsa da lutfinsa an sha addu'ar mu, aka samu aka yi aka gama lafiya, ko da an samu wasu 'yan yamutse nan da can, wannan duk ba zai yi sa a ce ba a gama lafiya ba a yadda da ake tsammani. Kuma irin waɗannan 'yan tashe-tashen hankulan ko ba a zaɓe ba ana samun su a ƙasar nan. To aka zo aka yi zaɓe aka gama, mutane suka ci gaba da suka koma suka ci gaba da harkokinsu da yau da gobe. Abu shakka wannan ni'ima ce da za mu yi wa Allah godiya, kuma mu ƙara fahimtar cewa a kullum al'amura suka taso, abin da ya kamata bayin Allah su yi shi ne su koma gare shi, shi kaɗai ne wanda zai samu musu mafita ta inda ba sa tsammani. Muna addu'a waɗanda ya zanto su suka lashe wannan zaɓe, su aka bayyana a matsayin waɗanda suka ci waɗannan zaɓuɓɓuka, waɗanda za su jagoranci wannan ƙasa tsawon shekara huɗu masu zuwa nan gaba. Muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannayensu, Allah ya ba su ikon yin adalci, Ubangiji ya ba su ikon yin daidai, Allah ya haɗa su da abokan tafiya mashawarta na gari waɗanda za su tuna musu idan sun manta, waɗanda za su taya su idan sun tuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu, ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu a zukatansu, kuma ya kinsa musu tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsu ranar da Allah zai tsayar da su, ya ji me suka yi dangane da wannan amana da suka ce sun ji sun gani a ɗora musu. Allah ya sa musu tsoron tsayuwa ga Allah gaban Allah a wannan rana, domin su ansa tambayoyin wannan amana da suka tarye ta da kansu suka ce a ɗora musu za su ɗauka. Mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya kan abin da bai saɓa wa Allah ba. Ci gaba da musu kyakkyawar addu'a, su ma kuma suna ci gaba da tausaya mana. Allah ka tausaya mana gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ka daidaita al'amuranmu, ka daidaita al'amuran musulmi a ko'ina ne. A tafsirin mu na bara mun tsaya daga kan aya ta 32 wanda za mu tashi kan aya ta 33, amma duk da haka za mu ɗan dawo baya mu fara da kan aya ta 32 saboda karatun ya fi fitowa sosai. Muna tare da Malam Abubakar Dariya wanda shi zai jagoranci karanta ayoyin da za mu fassara da ikon Allah a wannan zama namu na tsawon kwanaki 27 bi'iznillah. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika, wannan kuwa haka yake, wa man yu'azzim sha'airallah, wanda duk ya girmama wuraren bauta, bautar Allah ko kuma alamomin bauta na Allah, fa innaha min taqwal qulub, to lalle wannan yana daga cikin taqawar zukata. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, kuna da wata moriya a cikin waɗannan dabbobi ila ajalin musamma, har zuwa wani lokaci ƙayyadajje, wato lokacin da aka yanka su. Kuma mahilluha ila albaytil atiq, sannan wurin yankansu shine zuwa daki yantacce wato Ka'aba. Allah subhanahu wataala a baya a cikin ayoyin da suka gabata a wannan sura yayi mana magana abubuwa da dama. Na ƙarshen abin da yayi mana magana akan sa shine ijtinabur rijs min al-awsan. Janibu rijs min al-awsan wa janibu qawl az-zur. Kune sanci kazanta daga ta gumaka, kune sanci kuma magana da take ta ƙarya. Ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da wannan, sannan ya umarce mu da mu kankare sha'anin tauhidi, mu guji abin da ya shafi shirka, ya bayyana mana hadarin da yake cikin shirka, hadari wanda yake mai tsananin gaske, mai halakarwa nan take. To shine Allah yake cewa, to wannan abin da Allah ya ambata muku, waɗannan hukunce-hukunce da Ubangiji ya ambata muku, dukansu suna daga cikin ta'zimu sha'irillah, suna daga cikin girmama alamomin bautar Allah. Wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda kuma zai girmama alamomin bautar Allah. Daga cikin alamomin bautar Allah akwai dabbobin hadaya da na layya da kuke yankawa. Daga cikin girmama waɗannan dabbobi, tsayawa da kulawa da su tun daga lokacin da ma za ku fitar da kuɗinku ku saye su da tsada, sannan ku kiwata su, ku ba su abinci, ku ba su abin sha, ku kashe musu kuɗi, ku kula da lafiyarsu har lokacin da za ku zo wajen yanka su, sannan ku yanka su, sannan ku raba namansu ko ku ci. To babu shakka duka wannan yana daga cikin girmama alamomin bautar Allah subhanahu wataala. Saboda wannan dabbobi da ake yankawa da sunan hadaya ko ake yankawa da sunan layya, wata alama ce da take nuna risnawar bawa ga Ubangijinsa. Saboda duk wanda yayi wannan to ya girmama wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce a girmama. Saboda zubar da jinin dabba ta hanyar yanka ta ko soke ta a lokacin hadaya ko a lokacin layya, biyayya ce ga umarnin Allah subhanahu wataala, mi kauya ne ga Allah subhanahu wataala, ta kawaci wato biyayya ne ga umarnin Allah da gujewa haninsa. Da haka ba wai wani abu ne da ake yi don alfahari ko kuma ake yi don kawai a ga jini yana zuba a ƙasa, da har ake samun wasu saboda bautsarewa da tsaurin ido su rika cewa musulmi suna asarar dukiya, ana ta yayyanka dabbobi, kuma ana nuna rashin tausayi ga dabba. Haka kawai a zo ta zubar da jini ba kaira ba dalili, ba a tausaya wa dabba. Sun manta cewa wanda ya umarni da a yanka dabbobin ya fi su tausayi, nesa ba kusa ba. Tausayin Ubangiji ba a kwatanta shi da tausayin wani daga cikin mahaluki. Allah subhanahu wa ta'ala tausayi ya halicci kaso ɗari, kaso ɗaya ne ya saukar a tsakankanin bayinsa. Duk wani tausayi da za ka gani na uwa ga ɗanta ko wani mai tausayi ga abin da yake tausayi, to daga cikin wannan yanki ɗaya ɗin ne. Amma kaso 99 Ubangiji ya bar su domin ya tausaya wa bayinsa ranar gobe kiyama da su. To dan haka Allah subhanahu wataala arhamu bi khalqi, ya fi kowa tausayin halittarsa. To shi ne ya fi kowa tausayin halittarsa, shi ya ce a yanka waɗannan dabbobi. To mutum banza a banza ya zo yana cewa ana zubar da jini haka kawai ba gaira ba dalili, ana nuna rashin tausayi. Kuma sai ka samu shi mai irin wannan maganar zuciyarsa ta ƙeƙashe wajen azabtar da ɗan adam ɗan uwansa, wajen yi wa ɗan adam jinsinsa ƙeta da mugunta, amma kuma yana tausaya wa karensa. To kaga wannan karen ya fi shi daraja, don kare ba zai zama mai azabtar da ɗan uwansa karnuka ba haka kawai ba gaira ba dalili. Kuma kare Allah bai ba shi wata fahimta ba, bai ba shi wani hankali irin wanda ya ba wa ɗan adam ba. To shine Allah subhanahu wataala anan yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, sannan sai ya ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, sannan kuna da abubuwan amfani, wato kuna da moriya da za ku samu a cikin waɗannan dabbobi. Wato ku alhazai da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku da ku yanka abin hadayarku, waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku, daga raƙuma zuwa shanu zuwa ƙananan dabbobi, kuna da abubuwan da kuke mora daga cikin waɗannan dabbobi baya ga hadayar ita kanta. Haka nan kuma da kuke yanka kuna laye, kuna da abubuwan da kuke mora da yawa daga cikin waɗannan dabbobi baya ga yankan da kuke yi musu. Kuna morar abin da suke ɗauke da shi na nono, ku sha nonansu. Haka nan kuna amfani da gashin jikinsu, sawa'un ƙananan dabbobi ne ko manyan dabbobi. Kuna amfani da su wajen hawa, kuna amfani da wasu daga cikinsu wajen ɗora kayayyakinku, kamar raƙuma, har zuwa lokacin da za ku yi wani abu da su na bautar Allah. To shi ne Allah yake gaya wa alhazai cewa kuna da moriya da za ku yi da waɗannan dabbobi har lokacin da za ku zo ku sadaukar da dabbobin nan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wanda ya mallaki dabba bayan ya mallake ta ta zama tashi, to duk wani amfaninta ya zama nashi, halal ne ya amfana da ita, halal ne ya yanka ya ci namanta in yana da bukata, halal ne ya amfani da gashin jikinta ko fatarta bayan an feɗe ta, in jebe ta ya amfani da fatarta, halal ne gare shi ya hau idan ta hawa ce kamar raƙuma, ya ɗora musu kaya, halal ne gare shi. Duk wani amfanin da yake da bukata ya yi da ita halal ne, amma da zarar ya sanya mata alamar cewa wannan dabbar ya sadaukar da ita ga Allah, hadaya zai yi da ita, wato zai kora a bar su zuwa aikin hajji ko aikin umara, zai yi hadaya da ita. A wancan lokaci sukan sa musu alamomi ma, ɗaura wani takalmi a jikinsu a wuyansu, don duk inda suka shiga a fahimci cewa wannan dabbar mai ita ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala kadai. To yayin da kuka ambaci sadaukarwa ga Allah subhanahu wataala akan waɗannan dabbobi, kuka sa musu alamu, to su kenan sun zama na Allah subhanahu wataala. Saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha dinnan da Allah ya wannan zamiri na fiha cewa yana komawa zuwa ga sha'air. Sha'air da aka ambata a baya malami sun yi musu tafsiri guda biyu, kamar yadda watakila a wancan lokaci mun yi bayanin wannan. Wasu suka ce sha'air ana nufin dukkan ibadu, kowace ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta ko ya sunnanta ga musulmi ana ce mata sha'ira. Wasu suka ce sha'air ana nufin waɗannan dabbobi da aka yi musu alama da cewa an yi sadaukar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala, su ake nufi da sha'air. To idan muka ce dabbobin ake nufi, to za mu ce lakum fiha ay fi hadhihi sha'air fi hadhihi al-budun, waɗannan dabbobi kuna da damar ku yi amfani da su ila ajalin musamma, har zuwa wani lokaci kayyadajje, shi ne lokacin da kuka ce dabbobin nan kun sadaukar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala, to a wannan lokacin sun zama mallakar Ubangiji shi kadai, ba ku da iko ku sayar da su ko ku yi kyauta da su. Wasu malamai suka ce ba ku da iko ku yi amfani da su ta kowace fuska sai dai amfani na larura. Akwai wanda ma suka ce kowane irin amfani ba za ku yi da su ba, ba za ku ƙara shan nonansu ba, ba ku ƙara hawansu ba, ba za ku ƙara ɗora musu kaya ba, ballantana kuma a yi zancen sayarwa ko kyautarwa. Wasu suka ce a kuna da damar ku yi amfani da su wajen hawa ko ɗora kaya idan ya zanto akwai buƙatar haka, yayin da mahajjaci ya gaji yana buƙatar abin hawa a cikin halin tafiyar sa, ga kuma raƙuminsa ya sa masa alamar cewa ya sadaukar da shi ga Allah, su ce anan zai iya hawa. Wasu suka ce in ya hau a yanayin larura, yayin da ya ji ya huta, to ya sauka kai ci gaba da kuma more shi. Wasu suka ce a'a, in dai har abin da ba sayarwa ba ne, ba kuma wato kyautarwa bane, ba kuma abin da zai sarayar da wannan dabba bane to zai iya amfani da shi anan. Suka ce za su yi amfani da shi anan, saboda kaga manafi din idan fi hadin idan ya zanto ana nufin dabbobi to ana maganar amfani da su a irin wannan. In kuma ana nufin duka wasu abubuwa da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shar'anta, to kana da dama ka mori wannan abun ta hanyar neman lada har zuwa lokacin da Allah Subhanahu wata'ala zai karɓi ranka, shine ila ajalin musamma. Su kuma wancan idan ka ce dabbobi ila ajalin musamma, shine lokacin da ka sa wato ko dai ka riga ka sadaukar da su ga Allah, ko kuma lokacin da aka je wurin yanka su. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah shi ne yake ya tafi akan cewa sha'air din nan ana nufin duka, wato ana nufin umum, ana nufin hadaya, ana nufin sauran ayyuka gaba daya. Sai yake cewa abinda ya gabata a baya cikin wannan aya, cikin ayar da ta gabata, zalika wa man yu'azzim sha'air Allah, wannan yana nuna cewa fi hadin nan ana nufin su sha'air Allah din. Yake cewa duk kuma wani aiki, kullu ma kana min amalin aw makanin ja'alahu Allah 'alaman limanasiki hajji khalqihi idh lam yakhsus min dhalika jalla sana'uhu shay'an fi khabarin wala aql. Don haka fi hadin nan ana nufin dukkan abin da ya riga ya gabata na sha'air Allah, sawa'un murare ne da Allah subhanahu wata'ala ya ayyana su a matsayin guraren da za a yi bautar Allah, kamar aikin hajji da umara, aiki ne da ake shi a wani wuri inda ba a tsimba a nan ba, ko ina duniya ne ba za a yi shi ba. Saboda haka a cikin garin Makka, ma a cikin masallaci mai alfarma, ɗakin Ka'aba, sannan kuma mas'a wurin sa'ayi, sannan kuma in aikin hajji ne tun daga miƙati har zuwa kuma inda za a je a yi tsayawa Arafa har zuwa Mina, har kuma a dawo ga ɗakin Ka'aba domin a yi dawafin hajji. To waɗannan wurare gaba ɗaya ya ce duk suna cikin sha'airullah, duk wurare ne da Allah ya riga ya keɓance su domin bautar Allah, bautar da babu inda za a yi ta sai a nan. Duk inda ake bauta to ba zai tayu ba a yi wata bautar da wato a yi aikin umara da hajji a wannan wuri, sai dai an je can dole. Sannan lokuta da Allah ya ware don wasu ibadu na musamman, kamar shi kansa aikin hajjin da aka ware masa waɗannan lokuta da ba a yin aikin hajji sai a cikinsu, alhajju ashhurun ma'lumat, watanni ne sanannu. Waɗannan watanni a cikinsu da kwanakin aikin hajjin su ma da suna cikin sha'airullah, suna cikin alamomi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa to waɗannan dukkan waɗannan abubuwa ne da ba zai yiwu ba wani ya iya keɓance wani abu ya ce shi kaɗai ake nufi a nan banda wannan. Za ka a wajen shi Imam al-Tabari ana nufin duka waɗannan abubuwa da suka shafi wuri, suka shafi ayyuka, suka shafi lokuta, dukkansu suna cikin sha'airullah. Shi ne ya ce fa'iza kana zalika kazalik, in haka abin yake ya ce to fa ma'lumun anna ma'ana qawlihi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ay lakum fi hadhihi sha'air. To abinda ake nufi kenan lakum fiha manafi'u, cikin waɗannan ababen bauta ko alamomin bauta ko wuraren bauta ko lokutan bauta kuna da moriya har zuwa wani lokaci ƙayyadajje. Ya ce to in ya zanto abinda yake sha'air ɗin da kake tare da shi dabbobi ne na hadaya, to fa manafi'uha lakum min hina tamlikuna ila an awjabtumuha hadaya wa budunan. Amfanin da za ku yi waɗannan tun lokacin da kuka mallake su, kuna da damar ku amfana da dabbobinku da kuka mallaka har zuwa lokacin da za ku ce waɗannan dabbobi kun mallakar da su ko kun sayanya su zama dabbobin hadaya, su zama raƙuman hadaya. Wa ma kana minha amakin, in kuma wurare ne yunsaku lillahi indaha, wuraren da ake yi wa Allah bauta, fa manafi'uha, to amfanin da za ku mora daga waɗannan wurare shi ne at-tijaratu lillahi indaha, ku yi kasuwanci tare da Allah a wannan wurare ta hanyar dawafi da sa'ayi da addu'o'i da salloli da karatun alqur'ani da tasbihi da zikiri da ambaton Allah gaba daya wal amalu biha wal amalu bima amara bihi ila ash-shukhus anha za ku tayi abinda aka umarce ku yi na ibada a wadannan wurare har lokacin da za ku bar wadannan wurare kaga lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ajalin musamma in ya zan wuraren ake nufi to shine lokacin da za ku ku gama abinda kuke yi ku bar wadannan wurare za ku mori waɗannan gurare wa ma kana minha awqatan in kuma sha'air din ana nufin lokuta kamar da kace kamar aikin haji wani aiki ne da yake da lokaci in lokacin bai yi ba waɗannan watannin ba su yi ba za ka iya wato ɗaukan ɗamarar aikin haji ba to in a wannan in ana nufin sha'air ana nufin waɗannan lokuta ne fa an yuta'a Allahu fiha bi amali a'mal al-hajj shine aiwa Allah da'a a cikin waɗannan lokuta ta hanyar aikin haji وبطلب المعاش فيها بالتجاره تو امفانين da ake nufi anan shine kai aikin haji a ciki sannan in kuma kana da harkar kasuwancin ka da kake yi a can kana iya kai ka amfana da wannan har zuwa lokacin da zaka yi dawafi ga dakin Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ja annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana kora raqumarsa fa qala rkabha annabi ce ka haura raqumanka ma ka haura raqumarka mana ya gan shi yana tafiya a kafa a watar wayar qad jahadahu almashi wato ya jigata a tafiyar da yake wato kila ya fito daga wani kauye mai nisa ya saba wannan dabbar alamar cewa wannan dabba ce da na sadaukar da ita hadaya ga Allah subhanahu wataala to sai koro dabbar ita wannan raquma yana tafiya a kafa akwai ruwaya da mata inganta ba ci cewa yana tafiya yamshi ma hafiyan yana tafiya ba takalmi amma bata inganta ba to amma dai ya wahala annabi ya ganshi yana ta tafiya cikin ayarin matafiya za a tafi haji annabi ya ganshi sai ya ce da shi ka hau dabbar ka mana sai ya ce ya rasulullah innaha madina ya rasulullah dabba ce yana nufin dabba ce da ya riga ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala fa kai yana kamar bai dace ya hauta ba annabi ya saki cewa irkabha waihak kai canka ka hau mana awata wailak wailak ya fi tsari akan waihak waihak akwai tausayi wailak wail shine banu ce bananka ka hauta ya faɗa masa a kara na biyu ko a na uku to yana cewa ka hau shi ko yana cewa a dabba ce da na bada ita ga Allah annabi sai ka hau ya sake maimaita annabi ce kai canka ka hau yana ganin kamar bai dace ya hau ba to shi ne malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya hau ashe kaga abinda ake nufi idan an mallaka su ga Allah subhanahu wataala ba yana nufin ba za a amfana da su ba ga abin da ya shafi hawa domin wasu suna tsanantawa kan cewa ko hawa ba za a yi ba wasu kuma suka ce a za a hau inda larura suka ce shi ma wannan larura ce ta sa annabi ya ce ya hau ganin cewa ga irin yanayin da ya gan shi ya jigata saboda tafiya a kafa sai annabi ya ce ya hau Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi daga Abu Zubair an Jabir ibn Abdullah an tambaye shi game da hawa abin hadaya wato dabbar hadaya a hauta sai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu irkamha bil ma'ruf idza uljita ilayha hatta tajida dhahran ka hauta ta yadda ya kamata ta yadda ya dace wato hawan da ba za ka wahalar da ita ba ko ka cutar da ita idza uljita ilayha in ya zanto ka matsu wajen sai ka hauta saboda ba ka da wani abin da za ka hau sai ita ila ga gajiya ga tafiya mai nisa shadabi yake cewa hatta ta ji da zaharar sai ka samu wani abin hawa to wani yana daga cikin hujjojin masu cewa ana hawa da larura amma in ba larura ka a hau tunda an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to a barta a yadda take a sake kar a dora mata wani abu kar kuma a hauta amma in larura ce to a hauta gwargwadon larura wasu ma suka tsananta cewa in gajiya ce in ka ji ka huta kawai ka sauko dole ne ba za ka ci gaba da hawanta ba. To wannan ya fi masu ya fi ra'ayin su ya fi sassauci akan waɗanda suke cewa ba za ka hau ba a kowane yanayi saboda ga hadisai sun nuna haka. Su waɗancan tunanin su cewa tunda ka riga ka sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to ta yaya kuma za ka da kana moratta ya nuna baka sadaukar da ita ga Allah ba. Sai duk abinda kuma ya zanto ba za ka iya sayar da shi ba to ba ka da ba ka da iko ka sayar da shi ko kai kyautarsa sai to ba ka da mallakinsa ba za ka amfana da shi ba. To shine wasu malami suka ce musu a'a ai akwai abinda ba za ka an hana ka ka sayar ko ka bada kyauta amma kuma kana da mallakinsa kamar ummul walad wanda ya mallaki kuyanga ta zama sadaka har ta haifar masa da shira ta hana shi ya sayar da wannan kuyangar shira ta hana shi ya yi kyautarta hana shi ya yi kyautarta ko ya sayar da ita ai bai hana shi kuma ya amfana da ita ba. Sauraka suka ce wannan duk ba zai hana su ya yi amfani da ita ba. Limamu Ahmad ya fitar da ruwaya a cikin musnad ɗinsa da sanad hasanin li ghairihi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi mutumin da yake da hadaya zai iya hawan kan abin hadayarsa ya ce da shi la ba'sa bihi قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه تباب نيفي النبي صلى الله عليه وسلم يكن وچي تغبن wasu mutane za ta fi ajiye wuce ta gaban sa sai ga su suna tafiya a kafa shi kuma ya koro dabbobin hadaya raquman sa sai ubarci su su haura raquman nashi sai umarce shi sai haura kumansa sai yana ri cewa la tattabi'una shay'an afdala min sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ba wani abinda ya wato ya dace ku bi wanda yafi sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallam. To da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dabbobin sa na hadaya an hau an yi wani amfani da su ma'ana kana iya cewa ya ba da damar a yi amfani da su duk da cewa ya riga ya kebance su ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna cewa babu laifi a yi amfani da su wanda shine lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da moriya a cikin waɗannan dabbobi har zuwa lokacin da yake kayyadajje shine lokacin da za a je a yanka su kamar yadda muka ce wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai suna cewa ila ajalin musamma ay ma lam tusamma wa tu'ayyan matukar ba a riga an ce waɗannan dabbobi dabbobi ne na Allah ba an ce dabbobin hadaya ne matukar ba a faɗi wannan ba shine ila ajalin musamma kuna dama ku mori dabbobinku amma yayin da aka ce kun riga kun ambaci waɗannan dabbobi kun musu alama cewa hadaya ce kun ba da su ga Allah subhanahu wataala to ba ku da dama kuma ku yi amfani da wannan haka dukkan wani abin da kuka ware domin bautar Allah kuka ba da shi don Allah to ba za ku dawo kuma ku mallake shi ba ko ku mallake amfaninsa idan gida ne ka bada waƙafi to shi kenan ya zama waƙafi ba damar ka dawo ka ce ka karɓe gidanka ka sayar ko an yi faɗa da kai ka ce ka ƙwace waƙafin da ka bayar waƙafi ba a ƙwace shi ko wanda suke ba da masallaci waƙafi ana sallah in suka tashi sayar da gidan sai su sayar da har da masallacin kaga wannan sun aikata abin da yake haramun kuma wannan ciniki bai yi ba. In za ka iya sai da ɓangaren da ba masallacin ba baya cikin waƙafin shi kenan amma dai shi wannan masallaci masallaci ne ba zai sayi ba haka nan gidan da ka ware ka ce gashi waƙafi ne na marayu ko na wasu almajirai ko wasu wanda za su amfana da shi to ba ka dama kuma ka dawo ka abin nan amma ya halatta kai ma in wata buƙatar ka ta tashi ka amfana da shi babu komai mota ce ka ce ka ba da ita waƙafi don Allah a rika fita wa'azi da ita a rika fita tafsiri a rika fita karatuttuka ba laifi kai ma aka zo fita a shiga da kai ka dauke ka ba da ita kai ko me zai sa ka hau za ka iya hawa a tafi da kai sannan Allah ya ci gaba da cewa
wa in kuntum من الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المؤمنين.
الله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة قوة الأمة جعلنا منسكا من سنيا مسئلين إبادة دزا سبوتا وألا ديتا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يومين سأنبتي سونا الله أبسا أبين دي أذر تاسو دشي ندبو بالنئمة فإلهكم إله واحد دان هكا أبن بوتركو أبن بوتاني ديا فله أسلمو توغليش ذاكو ميك أويا وبشر المخبتين كي البشر ga masu kankantar da kai. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ya zanto mushrikai sun sanya wa ababen bautarsu gumakansu nau'ukan ibada irin wanda ake wa Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma a cikin ayyukan haji, irin abubuwan da aka ce Allah za a yi wa a cikin aikin haji, sai ya zanto za su yi wa gumakansu, za su saka gumakansu a cikin Ka'aba suna tawafi ga Ka'aba, suna tawafi ga gumakansu kuma. La shabbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, suna zagayawa suna cewa Allah ba ya da abokin tarayya sai wannan abokin tarayyar da yake nashi ne da abin da ya mallaka. To haka nan a wajen sa'ayi nan ma suka sanya gunki akan Safa wanda suke kiran shi Isaf, suka kuma sanya wani gunki akan Marwa da cikin Shina'ila. Yadda mahajjaci ko mai umara yake sa'ayi ya kai ya kawo tsakanin Safa da Marwa, to haka nan su ma za su yi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, amma kuma za su fara daga gunki ne, su tike daga gunki zuwa gunki, wanda ya sa har lokacin da musulunci ya zo musulmi suka ji kyankyamin su yi wannan sa'ayi na Safa da Marwa saboda waɗannan gumaka. Sai suke ga kamar idan suka yi wannan sa'ayin kamar suna yi wa wannan gumakan ne. Allah ce inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Daga nan musulmi suka gane cewa babu komai, wannan yana daga cikin alamomin bauta ko wuraren bauta na Allah, don haka za su iya ci gaba da bautar Allah. Lokutan da suke bautar Allah ake bautar Allah a cikin su suka sanya wa waɗannan gumaka su ma waɗannan lokuta. Haka nan irin abinda ake yanke yanka dabbobi da ake yi don neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ya zanto su ma waɗannan gumaka suna musu irin wannan yanka. To shine a nan Allah subhanahu wata'ala yake faɗakar da su, suna musu cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai sanya wata bauta, wani abu ya zama abin bauta ga mutane, kuma shi kadai ne yake da wannan haƙƙi. Kowace al'umma shine abin bautar al'ummar, kuma shine yake shar'anta musu wannan bautar. Babu wani wanda zai shar'anta ma wasu bauta ba Allah ba subhanahu wata'ala. Babu wani wanda zai shar'anta ma wasu su bauta ma wani ba Allah ba. Saboda Allah shi kadai ne mai shar'anta bauta. Ablahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Allah shi kadai ne mai shar'anta abu ya ce bauta ce gare shi, sannan kuma shi kadai ne ake bautawa. To shine ne yake tuna musu ba su da damar da za su shar'anta wasu bauta, wasu hanyoyi, wato wasu hanyoyi na bauta wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba. Sannan kuma ba su da ikon su ainihin bauta ma wani ba Allah ba, saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci waɗannan dabbobin da suke yankawa suna kusantar wasu gumaka da su. Halittar Allah ce, ni'imominsa ne shi ya ni'imta su da waɗannan ni'imomi, wanda kuma ya halicci halitta ya kuma ni'imta waɗannan halitta, to shi ya kamata a bautawa. Ba a bauta ma wanda bai yi halitta ba, ballantana ya imta wata halitta da wata ni'ima. Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa man yakhluqu kaman la yakhluq, wanda ya halitta zai zama daidai da wanda bai halitta ba. Ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa sama'a bina'an wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa shi ya halicce su, shi ya halicci dukkan wata halitta da ta gabace su, da su da waɗanda suka gabace su duk shi ya yi su don su zanto masu kiyaye dokokinsa. Ta haka Allah subhanahu wata'ala ya ce su bauta masa shi kadai, shi ya azarta su da ruwan sama, shi ya azarta su da tsirrai daga ƙasa, duk wata ni'imar da suke kai komo a cikinta daga wajensa ne. Ta yaya za su ɗauki bauta kuma su ba ma wani Allah ba shi ba? To shi ne amma kuma mai shar'anta waɗaya ne, ba su suke wa kansu ba, Allah ne yake musu wannan tsari, sannan kuma shi kaɗai suke bautawa. Yace wa li kulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya mata nau'in ibadar da za ta bautawa Allah da ita. Don haka a cikin irin nau'in ibadar da muka sanya ma kowace al'umma akwai zubar da jini ta hanyar yanka dabbobi da kusantar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan lafazi ko wannan harafi na mansakan, akwai ƙira'a da ta karanta shi da mansikan bi kasri sin, ƙira'ar Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta shi da mansikan, bi kulli ummatin ja'alna mansikan, sai zama isim ne mansikan kamar masjidan, ya zama wurin bauta. Kowace al'umma mun sanya mata wurin bauta, wurin da za ta kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta, ko ta yanka dabbobi, ko ta yi dawafi, ko wani abu irin wannan. Wasu sauran makaranta kuma na Al-Qur'ani sun karanta shi da mansakan ala annahu masdar, zan masdar ne ay nusukan, ko wanda mun sanya musu bautar da za su bauta wa Allah da shi na ayyukan hajji da umara da sauransu, za su kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi na yinka hadaya ko layya, liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan su ambaci sunan Allah a bisa abinda ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima, wato su ambaci Allah shi kadai lokacin da suka zo yanka, ka su ambaci sunan wani ba Allah ba, sawa'un abinda za su soke raƙuma ne ko kuma za su yanka shanu ne ko ƙananan dabbobi, su yi wannan da sunan Allah lokacin da suka zo yankawa ko sokiya, su ce bismillah wallahu akbar, kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas ɗan Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa an zo da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu raguna ƙosassu masu ƙaho, fa kabbara wa sanna wa wada rijlahu ala sifahihima fa kabbara wa sanna Allahu akbar bismillah, ya dora kafarsa akan wuyansu sannan kuma ya yanka. Saboda akwai bukatar ta ambaci Allah domin su nuna cewa wannan abu da suke gabatarwa na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai. Haka nan Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito hadisi daga Jabir dan Abdullah yake cewa na halarci Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallar, wato sallar layya, yayin da ya gama hudubarsa ya sauko daga minbari aka kawo masa ragonsa, ya yanka da hannunsa ya ce bismillah wallahu akbar hadha anni wa amman lam yudhi min ummati, wannan dabba na yanka a madadina, Allah ka karba a madadina da kuma a madadin duk wani wanda bai yi layya ba daga cikin al'ummata. wannan yana daga cikin ambaton Allah da ake so mai layya ko mai yanka dabba yayi yayin da yazo da yankawa don ya nuna cewa wannan ni'ima ce daga Allah kuma bautar sa ga Allah subhanahu wataala kadai yake yi ba ga wani ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya faimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.